الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne uba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata
a da wannan wace musu tambaya kai kine gurin kasuwa lokacin kudin zakar shayi kuma farashin su ya sauka a wannan sai
sai to tambayar dan uwa shine mutun ne lokacin zakar sai ga kaya a hannunsa waɗannan kaya shin zai kimanta su ne akan yanda ya saye su ko kuma akan yanda farashin su yake a wannan lokaci shine ake kira kenan rubutun tijara ma'ana kayan kasuwa kayan da ka sayo ka kasa domin in ka hadu da mai saya ka ga riba ka sayar da su in lokacin zakka yayi kamar yanda bayani ya gabata waɗannan kaya gaba ɗaya kima ake musu shine dan uwa yake tambayar cewa yaya za a kimanta su ne a yanda farashin su yake a wannan lokaci ko kuma yanda aka sayo a ka'ida in lokacin zakka yayi duk kayan da mutum yake da su a gunsa zai musu kimar da ake sayar da su a wannan lokaci ba yanda ya sayo ba an gane ku domin kana iya sayo kaya misali jika-jika a yanzu wannan kaya kimar su jika biyu ake saida su ba maganar ka dauke su a jika-jika za ka iya sayo kaya akan jika-jika amma a yanzu kimar su ta faɗi ba sa wuce dala 100 to don haka sai ka dauke su akan yanda suke dala 100 a yanzu don haka malamai suka tantance wannan matsala a cikin wani littafi wanda yake da suna kaifa yahsibu tajiru zakatahu yaya dan kasuwa zai lissafa wato zakar shi to anan suka yi bayanin cewa duk kayan da mutum yake da su in lokacin zakka yayi bayan da ya sayo su zai kimanta su a yanda ake sayar da su a wannan lokaci saboda kana iya sayan kaya misali jika 50 a yanzu ya fadi ya dawo jika 20 ko jika 30 kana iya sayan kaya jika 50 ka saya amma a yanzu ya tashi jika 100 ake sayar da shi kaga inda safi za a yi misali kai ne kana da agogo agogon nan jika 50 ka sayo ta abinda ake sayar da ita a yanzu jika 100 in za a tambaye ka kayan jika 50 za ka ce a waje na ke akwai ko kayan jika 100 to za ka yi yana da kayan jika 100 to amma agogon nan jika 50 ka sayo ta amma a yanzu kimar ta ba ta wuce jika 10 idan za aka tambaye ka kayan jika 50 gare ka a wajen ka ko kayan jika 10 dan haka kenan yanda kaya farashin su yake a lokaci shine ake lissafa ake kimantawa a wajen zakka bayan da aka sayo su ba na'am
shida zuwa dinari aka sai da kayan da jami'an sai aka taya ya sallama ya ce aka ba mun shi baya da wannan dilali ya karbi akan hanya sai ya zubar da kuɗi shi wannan mutum ya halatta ya ba su takardu kayan da aka sayar ko kuma dilali zai biya wannan kuɗi
wai misali kai ne ka wakilta mutum a matsayin cewa ya sayar maka da wata hajarka kilan shi ne wakiltar wani domin sayar da kaya shi ne ake kira dillali to shi dillalin da ya sayar da kayan ka wakilta shi ya sayar da wannan kaya ya sayar da kayan kafin ya kawo maka kudin kudaden Allah ya kaddara kudaden suka hallaka in ma zubewa ne suka yi ko kuma wata gobara ko abin da ya kama da haka ko barayi suka tsare shi suka karbe shin anan wa zai dawo asara shi dillali amintacce ne duk wanda yake amintacce ba a sanya shi ramuwa sai dai idan ganganci yayi an gane ko inda baka amince masa ba da ba za ka damka masa kayan ka cewa ya je ya sayar dan haka amintaccen ka ne in ya sayar da kayan ka da miyanka kenan wannan dukiyar ka ce ya sayar wannan kudade naka a wajen shi matsayin ajiya ne kenan ya kawo maka kudade in kudaden nan Allah ya kaddara suka hallaka naka suka hallaka ba nashi ba amma in ganganci yayi dole shi zai dawo asara in ganganci yayi dole shi zai dawo asara kenan wadancan da kuka yi ciniki aka yi ciniki da miyanka kenan dole ne zaka ba su takardu shi wannan dillali da Allah ya kaddara wannan kudade suka hallaka ba abin da ya shafe shi in dai ba ganganci bai amma in ganganci yayi dole ne zai rama kudin wannan kamar misali mutumin da ka bashi ajiya wanda ka bashi ajiya amintacce ne idan Allah ya kaddara wata asara ta fada ma waɗannan kayan ajiya ba magana ka sanya shi ramuwa misali tela da ka kai masa dinki kaya suka bace Allah ya kaddara suka hallaka ba magana ka sanya shi ramuwa amintaccen ka ne an gane ku sai dai idan ganganci yayi dan haka dai mu gane a nan kenan ganganci shi yake sanyawa a sa mutum ramuwa amma in dai ba ganganci bane in dai mutum ka yarda da shi ka amince masa dukiyarka ta shiga hannun shi to wannan matsayin amintacce ne duk abin da ya fada ma dukiyar na asara ba magana ka sanya shi ramuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabun biyu mun tsaya ƙarshen babi na 95 baban da ke bayani game da wato shine gudanar da lamarin birane akan abin da suka yi sani tsakankanin su na al'ada a wajen saye da sayarwa hakanan da kwadago da bangaren abinda ake aunawa da zakka ko wanda ake aunawa da suke ne kenan akan yanda suka tabbata akan al'adar su to wannan akan gudanar da duk abinda ya faru na rashin tsutuwa wato kenan akan al'adar su yanda suka sani shi ne anan kamar yanda muka yi bayani a bangaren saye da sayarwa shine akwai abin da zaka zo ka saya in ka sayi wannan abu a abin da aka sani a al'adance to gaba ɗaya ka saya kenan har abin da ake zuba abun a cikin sa shine muka yi misali da yanda ake sayar da ciyawar gujiya a nan kaga a al'adance idan wato mai ciyawa ya sayar maka da ciyawa to zazzagewa zaka yi ka bashi buhun shi ko kuma ku yi kuɗin buhun kenan ka biya shi har kudin bahu wannan abu ne wanda yake sananne kenan a al'adance tunda in aka yi wannan ciniki ba da bahu ba aka yi ciniki in har da bahu ne kenan kafin a kashe ciniki sai ka gaya masa amma in aka ja in ja bayan an kashe ciniki kace kai har bahun ka saya shi yace a'a ni banda bahu na sayar maka rigima ta kai ku gaban alkali, alkali sai ya tambaya a al'adance a nan in an sayi ciyawa shin har bahun ne ko ban da bahun, kenan abin da yake a al'ada shi ne za a gudanar da shi. Haka misali, kamar misali wajen kwadago, an san menene ake biyan ma'aikaci a al'adance akan wani aiki idan yayi, misali ko aiki wanda yake na leburanci, an san lebura nawa ake biyan shi. Misali ka dauki mutum aiki yau ne, sai ka dau wani abu ka bashi sai ya ce yace shi bai yarda ba, kaza nake bukatar ka ban, tunda farko ba ku dandance ba. Misali a ce jika uku ake biyan lebura, kai a farko ba ku dandance ba, ka ce a ani jika biyu zan baka, sai da ya gama aiki ka dau jika biyu ka bashi, da ka dau jika biyu ka bashi ya ce a shi jika biyar za a bashi, ka ce a kai ba za ka iya ba da jika biyar ba. Rigima ta kai ku gaban alkali, to alkali sai ya tambaya a al'adance a yanzu nawa ne ake biyan lebura kuɗi ne shi. Aka tambayi waɗanda suke masana suka ce shika uku ne, to dole za ka ɗau shika uku ka bashi, domin shi ne abu wanda yake sananne a al'ada. Haka misali, abinda an saba an sani cewa da zakka ake auna shi ba da sikeli ba, wani sai ya auna da sikeli ya sayar maka, to wannan ciniki kana iya tada shi, me yasa? Saboda a al'adar ku wannan abu da zakka ake auna shi ba da sikeli ba. Kamar misali, idan ka ɗauki hatsi da dawa da wake da gujiya a nan yanayinmu da me ake sayar da shi, da zakka ake sayar da shi tiya. Idan wani ya auna da sikeli ya sayar maka shi, to kana iya cewa a tada wannan ciniki, me yasa? Saboda a al'ada ga abin da ake aunawa da shi. Ko kuma abin da ake aunawa da sikeli, kamar sukari, kamar shinkafa, kamar misali fulawa, a nan duka ana auna su ne da sikeli, to sai wani ya sanya tiya ya auna, misali da kaushin tashi sai ya sanya tiya ya auna, kana iya tada wannan ciniki a abu ne sananne a al'ada, da sikeli ake auna shinkafa a nan ba da tiya ba. To shine a nan malam ya kawo mana dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da wannan ka'ida, wanda ka'ida ce wanda malaman usulu suka tabbatar da ita, shine al'uruf, domin akwai abubuwan da dole sai an koma al'ada. Abu ne wanda shari'a bata sanya masa wani gwalgwado, ta sanya masa wata ka'ida, to a nan sai a dawo al'ada. Shi ne muka yi misali, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul Nisa yake cewa, wa idza qaramtum fil ardi falaysa alaykum junahun an tabsuru min as-sala. Ubangiji ta'ala yace, idan kun yi gulaguro a ban kasa, ba laifi a kanku da za ku rage daga cikin sallolinku, ma'ana sallah mai raka'a huɗu ku dawo da ita biyu, ma'ana kasarin sallah. To a nan malamai suka ce ka'ida dole za a koma al'ada, domin babu wani dalili sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka samu wani adadin kiloluwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kasarin sallah sai ya kai su. Ubangiji ta'ala dai ya yi idlakin bulaguro cewa in kun yi bulaguro ba laifi da za ku yi kasarin sallah. To don haka malamai suka ce sai a koma al'ada. Misali, duk tafiyar da a al'adance a nan za mu ce mutumin da ya tafi gari kaza ya yi gulaguro gari kaza, to wannan zai iya yin kasarin sallah. Amma idan ba za mu iya cewa ya yi gulaguro ya tafi unguwa ko mun nisan tafiyar, ba maganar kasarin sallah. Don haka hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya ta mil uku ya yi, amma ya yi kasarin sallah. Don haka kenan magana mafi rinjaye a nan, dole za a komo zuwa ga al'ada, shine ake kira kenan al'uruf. Kamar yadda anan malam ya zo mana da hadisin Hindu, matar Abu Sufyan, Allah ya kara mata yadda, wanda ta kawo kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mai gidanta Abu Sufyan baya bata abinda zai wadace ta ita da 'ya'yanta na abinci. Ta ce, ya Rasulullahi, shin bayan idansa in na ɗauka ba laifi? Maza Allah ya ce, ku zi an ki wa banuki ma ya fi ki bil ma'rufi. Maza Allah ya ce, je kiki ɗau abinda zai wadace ki ke da 'ya'yanki da hali wanda yake na kyautatawa. Me yake nihi bil ma'rufi? Shine bakin gwalgwado, yanda aka yi sani a al'ada kenan, abinda kin san da ke da 'ya'yanki, in dai an dafa zai wadace kaza Allah ya ce ki je ki dauka kaga me kayyade mata ba cewa je kiki dautiya kaza ko kilo kaza a cai ki je ki dau abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki kenan bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa kenan abu wanda yake sananne a al'ada wanda yake bakin gurgudan abin da zai wadace dan haka ka'ida duk abin da ya kasance shari'a bata sanya masa gurgudu in an samu ja'in ja a wajen siye da sayarwa ko a wajen kwadago to anan me za a yi sai a koma zuwa ga al'ada dan haka shuraih al-qadi lokacin da wasu masu nazari suka samu ja'in ja suka je wajen sa sai suke ce masa mu dai sana'ar mu masu nazari in abu kaza ya faru kaza mukan dauke shi ma'ana abu kaza kaza mukan dauke shi shine sai yake cewa sunnatukum bainakum sunnatukum bainakum shine yace ai sunnar ku ma'ana al'adar ku yanda kuka saba to shine abu wanda yake ya halatta tsakankanin ku kenan ka'idar da kuka yi a al'adance a wajen ku to akan ta za a tabbata yau zamu tashi kenan babu na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع الشريك من شريكه قال حدثني محمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام الصنعاني الهميري قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة مالم الله يجيك أنسك فتاه ونبابيني وندك بياني جمدا abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayan abokin tarayya wato daga wajen abokin tarayya sa ma'ana abu ne wanda kuke tarayya da wani akan shi kana da kaso naka yana da kaso nashi to anan sai ka buƙaci sayar da naka sai ka sayar masa yaya wannan ciniki yake shine anan malam ya mana babu kenan na musamman babu bai'i shariki min shariki babu ne wanda ke bayani game da wato sayan abokin tarayya sayar da abokin tarayya ya sayar da rabon shi ga wanda yake abokin tarayyarsa shine anan sai malam ya zo da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda kamar misali gida ne wanda kuke tarayya kai da dan uwanka naku ne na ku biyu ka sanka sai ka ce wani zo in sayar maka rabona kuka dandance ka sayar masa menene matsayin wannan ciniki shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke cewa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shufa fi kulli malin lam yuqsam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wato ruku da shufa a cikin dukkan dukiya wanda ba a raba ba me ake cewa shufa wato shine abokin tarayya wato yayi kokarin kwace kasan abokin tarayya shi daga wanda kasan ya koma zuwa gare shi ta hanyar sayarwa misali gida ne kuke da mallakar shi ku biyu kai da dan uwanka da ya tashi sayar da kasan shi sai ya je ya samu wani na dawa sai ya sayar mishi maimakon ya sayar maka sai ya saida ma wani to anan shari'a ta baka damar ka kai shi gaban alƙali dole shi wannan wanda aka sayar ma zaka dau iya kuɗin da ya sayi wannan kaya ka bashi in ya so kai ka rike raba an gane ku wannan shine ake kira al-akhdhu bish-shufa kenan duk abin da ya kasance ku biyu kuke tarayya a kansa shi abokin tarayyar ka in ya saida ma wani na nesa to anan shari'a ta baka damar shi wanda aka saida ma ka maida mishi kudin shi kuma dole kai kayan kai zaka amsa naka shine kenan malamai suke cewa istihqaqu shirikin tiza'a hissati shirikihi mimman intaqalat ilayhi bi'iwadin maliyyin, kenan shine cancantar abokin tarayya kwace wato rabon abokin tarayyarsa daga wanda ya sayar ma, kenan ta hanyar maida masa dukiyar. Ku biyu kuna tarayya akan abu, abokin tarayyarka sai ya sayar ma wani na nesa maimakon ya sayar maka, to shari'a anan ta baka damar shi wanda aka saida ma ka dau kudin shi ka bashi in ya so kai ka gama ya zama naka, shine ake kira kenan al'aqdul shufa. Shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, shine Jabir yake cewa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shufa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ruku da shufa, fi kulli malin lam yuqsam, a cikin dukkan dukiyar da ba a raba ba, kidan ba a raba ba, kowa aka ware ga iya nashi, wannan shi ma ga iya nashi, wanda babu na ɗaya daga cikin su wanda yake haduwa da dan uwansa. Sai ya ce fa idza waqa'atil hududu, manzon Allah ya ce idan iyakoki suka tabbata, wasurifatit turuq, wato aka canza hanyoyi, kowa aka fitar masa da hanyarsa, fala shufa, manzon Allah ya ce ba maganar shufa. Misali gida ne, naku ne kuke da mulkin shi, kuke da tarayya, to sai aka zo aka raba, kowa sai aka fitar masa wane gana ka, wane gana ka, wane gana ka, kenan anan kowa ya san ka san shi. Sannan kuma sai aka zo aka canza hanyoyi, ma'ana kai aka fitar da kofar ka anan, shi aka fitar da kofar sa daga can, to in har haka ne ya tabbata an samu kenan, an kasa kowa ya san iyana shi, kuma sannan ya zamanto an raba kofa, to anan ba maganar ruku da shufa, duk wanda kaga dama kana iya sayar masa, an gane ko, duk wanda kaga dama kana iya sayar masa, illa kasancewar akwai dalilan da suke tabbatar da cewa wanda yafi kusa da kai, wanda yake makautaka da kai, in ka tashi sayar da abu, to shi yafi dacewa ka sayar masa, shi yafi dacewa ka sayar masa sama da ka sayar ma wani, yana da haƙƙin kenan a farko a gabatar da shi akan duk wani wanda yake da nisa. To amma duk lokacin da ya kasance kenan, ko da an raba, kowa ya san iya raban shi, amma hanyar shiga gidan kofa da yake, to anan bakka da ƴancin da zaka saida ma wani na nesa, in ka saida ma na nesa, shi abokin tarayyar taka, shari'a ta ba shi damar ya je gaban alƙali ya tsaya, dole a tada wannan ciniki da shi za a yi kenan, ka maida ma wancan kuɗin shekarwa kai ka hada, kenan shine anan kenan malam yayi bayanin, yayi babi na musamman kenan cikin dukkan wani abu wanda yake madaidaici, wanda kowa ya san iya gana shi, to amma ya kasance ta wata hanyar abin kenan a haɗe yake, kenan in ka saida ma abokin tarayyar ka, tamkar ka saida ma wanda yake da nesa ne, kenan anan in ka saida ma wanda yake abokin tarayyar kenan, ba maganar a tsaya ana kai kawo wajen alƙali, daman shi ya cancanta a sayar masa, amma ka tabbata kenan in na nesa ka saida ma, to yana nan kan shufa kenan, zai je gaban alƙali ya kai ƙara, dole a tada wannan ciniki, shi ya mai da kuɗin kenan, shi ya rike kayan, shine anan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Jabir yake faɗa cewa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shufa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ruku da shufa, fi kulli malin lam yuqsam, a cikin dukkan dukiyar da ba a raba ba. Me ake nihi da ba a raba ba? Kenan an raba, ko da an raba cewa kowa ya san iyaka san shi, wani an bashi wannan daki, wani an bashi wannan daki, illa kasancewar hanya ɗaya ce ta shiga cikin gidan, ba wanda yake da kofa ta shi, kofa ɗaya ce. To anan shi ne manzon Allah sai yake cewa fa idza waqa'atil hudud, manzon Allah ya ce idan wato iyakoki suka tabbata kenan, kowa ya san ga iyakar shi, sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu sai ya ce wasurifatit turuq, wato aka canza hanyoyi kenan, kowanne aka fitar masa da kofar gidan shi, manzon Allah ya ce fala shufa, ba maganar shufa. Kaga yanzu misali, yakan iya kasancewa gida ne wannan naku ne, kamar ku goma kuke tarayya, gidan nan in aka tashi sayar da shi, an san kimar nawa za a sayar da shi, to in aka masa kudi kaga ba a rigaye ba aka raba wani an bashi bangare kaza wani an bashi bangare kaza to in aka masa kudi kudin da zai iya yi wannan gida a wannan lokaci to ba maganar rabanka ka sayar ma wani da ne sai dole ka sayar ma wanda yake da haƙi a cikin gidan kenan wanda yake da tarayya da ku a ciki dole shi za a sayar ma kenan anan kuma in an riga ya an raba kenan kowa ya san iya ka san shi wani an bashi daki kaza wani an bashi daki kaza wani an bashi daki kaza to amma sai ya kasance kofar shiga gidan kofa daya ce hanya daya ce to anan baya halatta in zaka sayar da kasan ka sai da ma wani na nesa dole wanda kuke tarayya da su akan wannan gida su ne suka cancanta ka sayar musu in har ka sai da ma wani na nesa wanda baya tarayya da ku a cikin wannan gida to anan shari'a ta ba shi damar ya je ya tsaya gaban alkali iya kudin da ka sayar ma wancan na nesa wancan dole za a tilasa shi a maida mishi kudin shi in yaso kai da kake da rabo a cikin gidan kai zaka dauki wannan kasan shine yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shufa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ruko da shufa fi kulli mali lam yuksam a cikin dukkan dukiya wanda ba a raba ba an gane ko sai yace fa idza waqa'atil hudud yace in iyakoki suka tabbata kenan kowa ya san iyakar nashi wasurifatit turuq sannan aka juya hanyoyi kowanne aka fitar masa da hanyar shi taka daban tashi daban bazan Allah yace fala shufa ba maganar ruko da shufa kenan dan ya sayar ma wani baka da yancin da zaka zo gaban alkali kace dole a tada wannan ciniki kai za a sayar ma sai dai bai yi daidai ba in zaka sayar da abu wanda yake na kusa da kai shine yafi cancanta ka sayar masa babu bai ila ardi wad duri wal urudi musha'an ghayra maqsum qala hadathana muhammad ibn mahbub قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام هشام أم معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري واتوانا بابي نيواندك بياني قمدا حكمت سير دقونا wadur da gidaje wal urud wato da wasu haja musha'an wadanda suke daidaiku gairar maqsum wanda ba a raba ba abubuwa ne wadanda suke watsa gashi naku ne kuna tarayya misali gona ce kuka gada ko aka muku kyautarta ko kuma kasancewar wannan fili ne ko filaye ne ga su dai naku ne wanda yake gadan ku ne ko kuma gidaje ne ga su wanda mallakar ku ne gadan ku ne kuna da tarayya gaba daya amma ba a rigaye ba aka raba cewa kowa ga nashi wal urud ko wasu kaya wadanda suke kadara ga su shine yace musha'an wadanda suke daidai ku wanda suke watsa kenan wannan anan wannan a can amma duka mallakar ku ne kuna tarayya akan shi gairar maqsum ba a rigaye aka raba kowa ya san nashi to shine yace in za a sayar da su kenan yaya ya kamata ai menene hukuncin sayar da su shine anan malam sai ya koma zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake cewa qaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi shufa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yanke hukunci game da ruko da shufa fi kulli malin lam yuqsam a cikin dukkan dukiyar da ba a raba ba kenan duk abinda ba a raba ba kowa ya san ga iya nashi to in wani yayi karambani ya sayar ma wani na nesa to wanda yake da tarayya akan wannan dukiya shari'a ta ba shi damar ya je ya tsaya gaban alkali a tada wannan ciniki wancan a maida masa kudin in yaso kai ka hada da naka garaban ka kenan kuma garaban wancan dan uwanka da ya saida ma wani na nesa. Sai yace fa idza waqa'ati al-hudud, yace idan iyakoki suka tabbata, wasurifati al-turuq, wato aka canza hanyoyi, kowa ya fitar daga hanyarsa, manzon Allah yace fala shufa, ba maganar ruko da shufa. Misali ku ne kuke da gona kamar biyar, kai kana noma wannan, shi wannan yana noma wancan, shi wancan yana noma wancan. Misali shi wancan da ya buƙaci kuɗi kawai sai ya nemi na nesa sai ya sayar masa da wancan gona, alhali kuma gonar ta kuce gaba ɗaya kuna tarayya. To anan me za a yi? Dole za a tada wannan ciniki, ku da kuke da tarayya da shi akan waɗannan gonakan, ku ya cancanta a sayar ma. Dan haka shari'a ta bada damar cewa wancan ciniki kenan, ciniki ne ɓatacce, dole za a tada. In kuka ce ba ku yarda ba, dole shi wancan wanda ya saya kuɗin shi za ku maida masa, in ya so wannan rabo ku kuma ku zo ku haɗa shi da naku. Kenan sharaɗi biyu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade mana. Matuƙar abun kenan kowa ba a fitar da hanya cewa ga iya nashi, sannan kuma kasancewar ba a yi iyakar cewa kai ga naka, kai ga naka. Kenan in an yi iyakar kai ga naka, shi ga nashi. In kamar gida ne aka fitar da hanya cewa kowa ga hanyar shi, maimakon da kuna tarayya a kofa ɗaya ta shiga cikin gida, to in kowa an riga an fitar da nashi, to wannan ba maganar shufa'a kenan, kana iya sayar ma wanda ka ga dama. Kenan wannan babi da malam ya mana yana nuna mana duk wani abu wanda ke akwai ruko da shufa'a a cikin shi, in aka saida ma na nesa, wannan ciniki ciniki ne ɓatacce, dole za a tada shi. An gane ko? Dole za a tada shi, wanda yake da tarayya akan abin shi ya cancanta a sayar masa. Kenan shine anan malam sai ya ce babu bai'il ardi, babi ne wanda ke bayani game da sayar da gona. Sai ya ce wadduri, da gidaje, walburud, wato da kadara, su ne kayan kasuwa kenan, kayayyaki, musha'an, waɗanda suke ɗaiɗaiku kenan, wani nan wani can, ga su a walwatse, amma naku ne gaba ɗaya. Ghaira maksumin, kayan da ba a raba ba, kowa aka ce ga iya nashi. To wannan in wani ya sayar da ka san shi ga na nesa, to wannan ciniki ciniki ne ɓatacce. Shi wanda yake da tarayya, shari'a ta ba shi damar ya je ya tada wannan ciniki, ya maida ma wancan kuɗinsa kenan, shi ya rike ya haɗa da nashi. Shi ne malam sai ya zo da hanya ta biyu ta hadisin riwaya ta Musaddad daga Abdulwahid ibn Ziyad. Shi a cikin riwayarsa sai ya ce fi kulli ma lam yuqsam, a cikin duk abinda ba a raba ba. Maimakon a wacce riwaya sai ya ce fi kulli malin, a cikin dukkan dukiya, lam yuqsam, wanda ba a raba ba. Sannan Abdurrazzaq ibn Hammam shi ma a cikin riwayarsa sai ya ce fi kulli malin, wato a cikin dukkan dukiya, yace lam yuqsam, wanda ba a raba ba. Kenan don haka amma ta fuskar ma'ana ba su da bambanci, illa kasancewar su malaman hadisi suna kokarin kiyaye lafazin da ya zo a cikin hadisi. Ba a buƙatar in ka san ga yanda lafazi ya zo ka canza daidai da harafi ɗaya ka ƙara ko ka rage. To shine anan sai yake cewa ta ba Abu Hisham amma amar. Kenan shi Musaddad, wato Hisham, ya masa mutaba'a daga ma'amar, shi ma a yayin da ya zo cikin lafazinsa kenan fi kulli malin lam yuqsam, fi kulli ma lam yuqsam, a cikin duk abin da ba a raba ba. Shi kuma Abdurrazzaq kenan a riwayarsa fi kulli malin, a cikin dukkan dukiya kenan, kamar yanda ya zo a nan kenan daga wani Muhammad ibn Mahbub daga Abdulwahid ibn Ziyad, sai yake cewa qala haddathana ma'amar an-Zuhri an Abi Salama an Jabir, shi ma sai ya ce fi kulli mali, cikin dukkan dukiya. Babun izashtara shay'an li ghayrihi bi ghayri iznihi faradiya. Qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل فانهبت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأهلك فأجيء بهلاب فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاعتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتباغون عند رجلي فلم يزل ذلك دعبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تؤتيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفق الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فأمدت إلى ذلك الفرج فذرأت حتى اشتريت منه بقرا ورائيها. ثم جاء فقال يا عبد الله أعدني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر ورائيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. وكشف عنهم. واتو wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya saya ma wani abu ba tare da izinin sa ba sai ya yarda da wannan abin da aka saya masa, shin ciniki yayi ko bai yi ba? Misali, ni ne nake da kuɗi a wajenka, na maka aiki ban zo ba na karɓi haƙƙina, ko na baka ajiyar kuɗi, wannan kuɗaɗe na wasu, sai kaga wasu kaya na amfani sai ka saya, da na zo na tambaye ka ina kuɗaɗen da na baka ajiya, sai ka ce ga kayan da na saya. To in har na yarda na amince, to wannan kaya sun zama nawa. Amma in ban yarda ba, ban amince ba, to dole kuɗina za ka ba. Kenan wannan ciniki ne wanda ba zai tabbata ba, dole sai da yarda da amincewa. Shi ne ya ce babu izashtara shay'an li ghayrihi, idan mutum ya sayi wani abu ga waninsa, ma'ana ya saya ma wani abu kenan da kuɗaɗensa wanda suke wajensa, bi ghayri iznihi, ba tare da izininsa ba, faradiya shi wanda aka saya masa kayan sai ya nuna ya yarda ya amince, to yaya wannan ciniki yake? Ya tabbata ko bai tabbata ba? Shi ne anan malam sai ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kharaja thalathatu nafarin yamshuna, manzo Allah ya ce wasu mutane uku wato sun fita suna tafiya, fa asabahumul maqar, wato ruwan sama sai ya same su. Wanda a wata riwaya kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya an bayyana mana cewa daga cikin waɗanda suka gabace mu na al'ummu, wata rana akwai wasu mutane guda uku sun fita bulaguro suna cikin tafiya, shine anan sai yake cewa fa asabahumul madar, wato ruwan sama sai ya same su. A wata riwaya shine lokacin bacci yayi, yaya za a yi sai suka shiga cikin kogon wani dutse. Shine anan yace fa dakalu fi jabalin, wato sai suka shiga kogon wani dutse. domin kenan su kafi shigar suke da wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa na habbat alaihim sakhra sai wani gingirme man dutse ya fado sai ya tushe kofar bayan da za a yi su fita fa na habbat alaihim sakhra ma'ana wani alaihim sakhra wani babban dutse sai ya fado sai ya tushe kofar kuwa qala manzo Allah sai yace fa qala ba'duhum li ba'd junansu sai ya faɗa ga juna ud'ullaha bi afdali amalin amiltum ku roki Allah ku kama kafa da wani fiyayyen aiki da kuka san kun aikata saboda shi ma'ana ku yi tawassuli da wani aiki da kuka san kun aikata saboda Allah ku roki Allah da wannan aiki na ku domin Allah ya fitar da ku daga cikin tsananin da kuke ciki wanda shine dalili akan yin tawassuli da aiki na ƙwarai in ka tabbata akwai wani aiki da kai na ibada tsakaninka da Allah idan wata bukata ta sayo ka gaba to zaka iya kama kafa da wannan aiki da kai ya Allah dalilin aiki kaza da na aikata lokaci kaza saboda kai ya Allah ka biya mu bukatata misali nafila ce kai sallah ce kai ta nafila ko sadaka ce kai ko azumi ne kai ko wata ziyara ce kai ko wata sadar zumunta ko wata biyayya ce kama mahaifanka sai ka kama kafa ka ambaci wannan aiki da kai ka daga hannu ka roki Ubangiji subhanahu wataala. Nau'i na uku daga cikin nau'ikan tawassuli wanda shari'a ta shiranta mana yin tawassuli da aiki nagari wanda bawa ya san ya aikata wannan aiki saboda Ubangijinsa shine anan junansu sai yake ba junansu shawara cewa ud'ullaha ku roki Ubangijinku bi afdali amali ku kama kafa da wani aiki fiyayye amiltumuhu wanda kuka san kun aikata shi kun yi shi saboda Allah ku kama kafa da wannan aiki fa qala ahaduhum dai daga cikin su sai ya tashi sai ya ce Allahumma ya ubangijina inni kana li abawani shaykhani kabirani yace lalle ina da mahaifa biyu uwa da uba kenan dattawa ne wanda girma wato ya wani ma'ana da tijantaka ta cin musu fa kuntu akhruju na kasance na kan fita da dabbobi fa ar'a inje in yi kiwo kuma ajiu sannan in na dawo daga makiyaya fa ahlu sai in zo in tatsi madara fa aji abi bil hilabi sai in zo da wannan madara da na tatsa fa ati bihi abawayya fa yashraba sai na zo ma mahaifana in ba su su sha haka yake da safi ya tatsa musu su sha sannan da yamma in ya dawo daga kiwo sannan ya tatsu ma mahaifansa su sha sai yace thumma uski sibya wa ahli wa mar'ati bayan na shayar da mahaifana sannan in shayar da kankanin yara na da matata da iyali na ma'ana duk wani wanda yake karkashi na wanda ni nake bashi abinci amma farko sai na ba mahaifana sun sha yace fa hata bastu laylatan wani lokaci yace sai nayi dare me yasa yayi dare ni san kiwo yayi bai dawo ba sai da dare yayi yace fa jiitu lokacin da nazo na tatso wannan madara nazo wajen mahaifana yace fa iza huma na'iman sai ga maka su tuntuni bacci ya dauke su bacci suke kana sai yace fa karihitu an uqifa huma saboda yanda nake ganin kimar mahaifana da darajar su yace ina kyamar na falkar da su in katse musu baccin su wasibiya ya tabagauna inda rijilayya kankanan yara nawa ga su sai kuka suke suna burgi ma saboda yunwa anan wurin kawahuwa na ni kula rike gidauniya ina jiran mahaifana su falka daga bacci in ba su su sha sannan in sun sha sun gama sauran kenan in ba yara na da matata da duk wanda nake dauka nauyin sa shine yace wasibiya kankanan yaran ya tabagauna wato suna kuka suna burgi ma inda rijilayya wurin kafata ma'ana suna bukatar a ba su su sha ni ko kenan ina kyamar kamar yadda yake cikin wata riwaya yace ina kyamar in gabatar da wani akan mahaifana kenan wanda yana nuna mana kenan mahaifa sun fi kusa da dan su akan koma wane ne haƙƙin su yafi girma akan haƙƙin koma wane ne dan haka anan kenan anan abinda muke so mu gane ya hana ƴaƴansa su sha ya hana matar shi ta sha ya hana duk wani wanda yake karkashin shi ya sha ba dan komai ba sai idan mahaifansa sun sha saboda mahaifansa haƙƙinsa yafi girma akan shi sama da haƙƙin ƴaƴansa da sauransu shine sai yake cewa falam yazal zalika da abi wa da abahuma hatta qala alfajr yace halina da halinsu kenan su yaran kuma da mahaifan nawa su mahaifa kawai bacci suke su ko yara ga su kuka suke yace hatta qala alfajr sai da aka kai ketowa alfajr sai da alfajr ya keto sannan a lokacin nan mahaifan suka falka da ya ba su suka sha suka gama sannan ya ba yaran suka sha shine yace Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtiga a wajhika yace ya Allah in har kai sani ka tabbatar da cewa wannan aiki na aikata shi ne dan saboda fuskar ka ma'ana nayi dan kai dan neman yardarka yace fa furji anna furjatan nara min hasama yace ya ubangiji ka yaye mana wannan tsanani da muke ciki ka buda mana mu ringa ganin sama ma'ana mu ringa ganin wani haske yana shigowa ma'ana Allah ya dan buda musu kada sai manzon Allah ya ce fa furji anhu sai aka dan buda musu dutsen aka dan janye shi sai dai inda aka dan janyen ba sa iya fita daga nan kaga anan kenan abinda muke so mu gane wannan yayi tawassuli ne da aiki nagari da ya aikata shine biyayya da yayi ma mahaifansa saboda wannan gabatar da mahaifansa da yake a wajen shayarwa kafin ya shayar da ƴaƴansa yana yi ne dan Allah dan biyayya ga mahaifansa kuma dan darjanta su da kimanta su shine anan ya kama kafa da wannan aiki ya ce ya Allah wannan aiki in har ka san nayi saboda kai ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki ka buda mana wannan kogon dutsen mu dan ringa ganin wani haske ma'ana ya ringa dan shigowa azan Allah ya ce sai aka dan yaye musu dutsen sai dai ba sa iya wucewa kamar yadda yake cikin wata riwaya wa qala al-akhar wani daga cikin su kenan Nabiyun sai ya tashi yace Allahumma ya ubangiji na in kunta ta'lamu anni kuntu uhibbu mar'atan min banati ammi yace ya ubangiji na in ka san da cewa wato ni na kasance akwai wata mata daga cikin ƴaƴan ammi na wanda ita wannan mata mahaifinta da mahaifina uwayensu daya yar ammin sa ce kenan yace wannan mata ina kaunarta ka ashaddi ma yuhibbu rajulun nisa irin yanda namiji yake son mace ma'ana yace wannan mace ina santa ina kaunarta a wata riwaya ya nuna cewa ita wannan mata yanda yake santa babu wata mace a duran kasa da yake so sama da ita me za a yi sai ya nemi ta tabbatar masa da kanta yayi aikin alfasha da ita fa qalat sai tace masa la tanalu zalika minha ita wannan mace da kake so kake kauna abinda kake so ba za ka samu da ita hatta tudiya hamiata dinar tace sai ka bani dinari 100 ta masa sharadi sai ya je ya tattau ya samu dinari 100 ya bata wanda dinari 100 yanzu misali ka dau duk dinari 20 a matsayin miliyan 1 da jika 275 sai ka buga kuma su biyar kina akalla kudin ya kusa miliyan 10 aƙalla kudin kenan aƙalla kudin da ya kai kamar miliyan 7 zuwa miliyan 8 shine tace masa la tanalu zalika minha ba za ka samu abin da kake da bukata ga wajena hatta tudiya hamiata dinar sai ka bani kenan dinari 100 shine nan sai ta yi kinaya kenan shine anan in wani aiki ne wanda yake na alfasha a cikin zance duk wani abin da ake ki in ma ya kama ambatawa to ba a bukatar ka jingina ma kanka kaga anan mita ce la tanalu zalika minha kamar shi ko abinda ya kamata la tanalu zalika minni abinda kake so daga wajena ba za ka samu ba hatta tuudiya ni mi ata dinarin sai ka bani dinari 100 to amma da yake abu ne wanda yake abinki abin kyama dole ne kenan sai ka juyar da shi a kanka kamar yanda ya gabata akwai wanda ya kashe mutum 99 wanda ya tambaya cewa shin yana da tuba tsakanin shi da ubangijinsa lokacin da ya zo tambaya caye malam mutum ne ya kashe mutum 99 tattariba daya shin yana da tuba a wajen Allah shi wannan na farko yace masa ai baya da tuba yace to dan haka bari na cike da safi kuma da yaje wajen nabiyin sai yace masa mutun ne ya kashe mutun dari shin yana da tuba tsakanin shi da ubangijin shi dan haka in kai wani abu wanda yake na ba daidai ba ka zo wajen malami zaka yi masa tambaya to ba a buƙatar ka ce malam ni ne nayi kaza a abinda ake buƙata malam menene hukuncin mutumin da ya aikata kaza mutum ne yayi kaza menene hukunci abinda yake kansa kenan ka lulluba kanka akan wannan aiki wanda yake na Aisha to shine anan tace sai ya bata kenan dinari 100 ni za a yi yace fa sa'aitu fiha sai na ringa aiki na ringa kai kawo hatta jama'atuha yace sai da na hada wannan dinari 100 na zo wajenta na damƙa mata na ce abinda kika yi sharadi ga yana samu ta tabbatar masa da kanta falan ma ka'atu bayna rijlaiha yace lokacin da na tsugunna tsakanin kafafuwanta domin aikata alfasha da ita qalat sai ta ce ittaqillah wala ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatama illa bihaqi kar ka sake ka bude rihi sai da haƙƙinsa ma'ana bai halatta ba gare ka yace faqumtu sai tsoron Allah ya kama ni na tashi wata raftuha na batta a wata riwaya kudaden da ya hada wannan dinari 100 gaba ɗaya sai ya yafe mata gaba ɗaya hatta da kudin gaba ɗaya ya bar mata ita ma menene kai ta haka kamar yadda yake cikin wata riwaya sai da aka samu shekara ta yunwa ta rasa yadda za ta yi ta zo ta nemi ya taimaka mata yace ba zai taimaka mata ba yana kan sharadin shi kawai sai dai in ta tabbatar masa da kanta ta ce to kaza za ka bada a wancan riwaya dinari 120 sai da ya tattaro kudin ya kawo ya bata lokacin da ya kusance ta zai alfasha da ita ta ce wani ka ji tsoron Allah a lokacin nan tsoron Allah ya kama ni ya ce na tashi kudaden gaba ɗaya ma na yafe mata ya ce fa in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtiga a wajhi ya Allah wannan kame kaina da nayi game da aikin alfasha in ka san nayi saboda kai fa furji anna furji ya ce ya Allah ka yaye mana wannan guncin da muke ciki ma'ana ka buɗa mana wannan dutse قال سيما زان الله يجي ففرج عنهم الثلثين وبنجي سبحانه وتعالى سيياي مسكشي بيو daga cikin ukun kenan duzu ma'ana ya dan kare jenyewa sai dai ba su da ikon da za su iya wucewa ta inda ya jenye matso matso ne bayan da za a yi su muta wa qala al-akhar na ukun ya tashi yace Allahumma in kunta ta'lamu annista ajirtu ajiran bi farqin min zurra yace ya Allah in har ka san da cewa na dauki wani labura aiki ya gama aiki kuma ga iya abinda muka yi jinga da shi zan bashi wani gulgudu wanda yake na dawa zurra ita ce dawa farak wani ma'auni ne wanda yake nasu an gane ku sun yi kenan yarjejeniyar ga iya abinda zai bashi fa'adaituhu ya gama aiki na bashi kasan wannan haƙƙinsa wa aba zalika an ya akuza sai ya ce ba zai karba ba ya gama aikin kuma ga abin da aka yi jinga an bashi sai ya ce shi ba zai karba ba ya rena ya ce fa amattu ila zalika alfara me za a yi ya ce sai na nufaci wannan kenan abinci dawar da muka yi jinga da shi ya ce sai na je na ɗauke ta fazara a tuhu na je na shuka ta na ringa noma ta ya ce hatta shi taraitu minhu baƙaran wara iya ha sai da aka kai na sayi garke wanda yake na shanu da makiyayi da wannan kenan tiya ɗaya kenan ta dawa wanda ya ringa shukawa sai da ya kai dukiya ta taru da wannan abin da yake shukawa yana girbewa sai da ya sayi garke na shanu har da makiyayi kuma ja'a sannan wani lokaci sai ya dawo fa qala sai ya ce ya abdullah ya ce ya bawan Allah a'adini haqqi na zo ka bani haqqina wannan haqqina wa yau na zo ina da buƙatar ka dauka ka bani haqqina fa qultu sai na ce masa in qalik ila tilkal baqari wa ra'iha tafi wajen wadancan shanin wato da makiyayin in qalik ila tilkal baqari wa ra'iha ma'ana tafi wajen waɗancan shanin da makiyayin gaba ɗaya naka ne an gane ku shine yace in balik ila tilkal baqari wa ra'iha fa innaha laka tafi wajen waɗancan shanin da makiyayin gabaɗaya naka ne. Faƙala sai ce, a tastahzi'u bi, yanzu izgili ne kake da ni, tiya ɗaya ce fa nake da ita ta dawa a wajenka, yaya za ka ce in je in ɗau wannan shanin da wannan makiyayin? Fada ya ce, faƙultu, sai na ce masa, ma astahzi'u bika, wallahi ba na izgili da kai, shanin nan da kake gani gabaɗaya da makiyayin gabaɗaya naka ne. Ya ce masa, walakin na halaka, gaba ɗayan su naka ne. A lokacin nan wannan mutum ya je ya kore waɗannan shanin gaba ɗayan su da makiyayin, ya haɗa ya tafi daidai da saniya ɗaya bai bar masa ba. Ya ce, Allahumma in kunta ta'lamu, ya ce, ya Ubangiji na, in har ka san, anni fa'altu zalika ibtigha wajhik, na ya aikata wannan aiki, ma'ana dan neman yardarka, ma'ana ibtigha wajhika, dan fuskarka, ma'ana nayi dan kai. Fafurji Allah ya ce, ya Ubangiji mu, ka yaye mana halin da kuke ciki. Zan Allah ya ce, fa kushi fa anhum, sai aka yaye musu gaba ɗaya, dutsin ya janye suka fita. A shahid anan, shi wannan mutum kasancewar kaga wannan lebura yana da tiya ɗaya, misali ta dawa a gunsa, wanda haƙƙin shi ne, haƙƙin shi ne, an ba shi bai karɓa ba. Shi ne za a yi wannan tiya ɗaya, sai ya zo ya same ta, sai ya shimka ta, ya shimke gona da ita, da amfani ya yanke, ya ringa yin haka, ya ringa nomawa, sai da ya kai ya sayi shanu har da makiyayi. Kuma kaga shi wancan ba da izinin shi ba, amma a lokacin da ya zo ya nemi haƙƙinsa, aka nuna masa cewa haƙƙinka ga abubuwan da aka saya, ya yarda, ya amince, ya kore waɗannan shanu da makiyayin, ya tafi da shi. To wannan shine dalilin da malam ya zo da shi kenan akan cewa mutum ne yake da wani haƙƙi a wajenka, misali kuɗaɗe ne ya baka ajiya, ko aiki ne zaka biya shi, wannan haƙƙi nashi, sai ka saya masa wani abu da shi. Da ya zo ya ga abin da ka saya masa, ka ce, kaza na saya maka, in ya nuna yarda shi da amincewar shi, shikenan wannan abu ya zama nashi. Amma in ya nuna bai yarda ba, bai amince ba, to dole zaka nemi haƙƙin shi ka bashi, ka nemi kuɗin shi ka bashi. Kenan anan wannan ciniki, abinda ka saya masa ba zai tabbata cewa nashi ne, sai in ya nuna yarda shi da amincewa. Don haka ya ce, izashtara shay'an li ghayrihi bi ghayri iznihi faradiya, idan mutum ya saya ma wani abu da kuɗinsa kenan, bi ghayri iznihi, ba tare da izininsa, lokacin da ya zo ya nemi kuɗinsa, ka ce, ga kayan da na saya maka, faradiya, sai ya nuna yarda da amincewa, cewa ya amince akan abinda ka saya masa, to wannan ya yi. Amma in yace bai yarda ba, dole kuɗin shi zaka bashi. Kenan wannan daidai yake da mutumin da ya baka ajiya, in ya baka ajiya ka saya masa wani abu, idan ya zo ka nuna masa, in ya yarda ya amince, to in bai yarda ba, dole kuɗaɗen shi zaka bashi. Domin wannan shi dawa yake min shi kenan tiya guda, wannan ya shuka ta, ya saya masa shanu har da makiyayi. Da ya zo ya nuna masa wannan shanun da makiyayin, haƙƙinka ne, ma'ana tiyar ka ce ta dawa ta zama haka. To a nan kenan da ya nuna yarda shi, ya amincewar shi, to wannan kuma ya yi. Shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro hadisin ne a matsayin yabo ne yake akan yanda shi wannan ya rike wannan amana. Ya ce, ya Allah, wannan in har na yi saboda kai, ya Allah, ka fitar da mu daga cikin halin da muke. Manzon Allah ya ce, take yanki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kusar da wannan dutse, suka fita. Babu shira'i wal bai'i ma'al mushrikina wa ahli al-harb. Qala haddathana Abu Nu'man, qala haddathana Mu'tamir ibn Sulaiman, an abihi, an abi Uthman, an Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma annahu qala, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, thumma ja'a rajulun mushrikun mush'an, مشآن قويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بيعا أم عطية، أو قال أم هبة، فقال لا بيع، فاشترى منه شاه. واتوانا بابي نيوان دكي بياني غمد أبن دي زورة غمزان الله صلى الله عليه وسلم نهلت سيد سيروا تارد مشركي وأهل الحربي. Wato da waɗanda suke abokan gaba kenan, waɗanda suke arna ne, abokan gabar ku ne, cewa shin ya halatta ku ringa mu'amala ta saye da sayarwa tsakankanin ku da su. Shine anan malam yazo mana da hadisin Abdurrahman ibn Abi Bakar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wato mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci. Kuma ja'a rajulun mushrik, yace wani mutum mushriki yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mush'an, wanda gashin kansa yayi bursusu ya burkice, dawilun, kuma mutum ne wanda yake dogo, ya zo bi ganamin da wani garke wanda yake na kankanan dabobi sune tumaki da awakai, ya suku ha yana kurasu. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faƙala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bay'an am abiya, manzon Allah yace na kasuwa ne ka kawo, na sayarwa ne ko kuma kyauta ce ka kawo? Bay'an anan kenan an shafe hamzatul istifham a bay'an am abiya, shin wai kana sayar da su ne ko kuma kyauta ce kake nihi? Faƙala sai yace la a, yace bay'un, yace waɗannan dabobi na sayarwa ne. Fashtara minhu shatan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sayi tumkiya daga cikin tumakan nasa. Kaga wannan dalili ne a bayyane kamar yadda malamai suka tabbatar da cewa mu'amala ta saye da sayarwa tsakanin musulmi da kafirai abu ne wanda yake ya halatta. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa masa cewa na sayarwa ne, manzon Allah ya sayi tumkiya guda daga ciki. Malamai suka ce a inda kawai baya halatta duk abinda in an sayar ma kafiri zai samu dama akan yakar musulmi, to wannan shine baya halatta ai mu'amala ta saye da sayarwa a kai shi. Kenan duk abinda in an yi mu'amala ta saye da sayarwa tsakanin musulmi da kafirai, in ya kasance abin zai taimaka ma kafirai akan yakar musulmi, to wannan baya halatta. An gane ku? Shine anan kenan, shine yace masa bay'an am abiya, manzo Allah yace na sayarwa ne am abiya, yace ko kuma kyauta ce, aw qala am hibatan, ko kuma yace masa am hibatan, yace kyauta ce, domin lafazin hiba da abiya duka ma'anarsu daya, kyauta ne ko kuma na sayarwa ne? Yace a'a, la, yace a'a ba kyauta bace bay'un, yace waɗannan dabobi na sayarwa ne. Fashtara minhu shatan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sayi tumkiya guda daga cikinsu. Don haka kenan wannan dalili ne a bayyane wanda yake nuna halaccin mu'amala ta saye da sayarwa tsakankanin musulmi da kafirai. Kamar yadda kuma bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai jinginar sulken shi na yaki wajen wani bayahudi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayi tiya 20 ta sha'ir ya bar masa jinginar. Wannan shi ma yana nuna kenan halaccin saye da sayarwa tsakankanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba, illa kasancewar kawai malamai sun doge sai dai cinikin da zai taimaka ma su kafirai akan musulmi kenan. In ka tabbata cewa in kuka ci gaba da wannan mu'amala da su za su yi karfi yadda za su yaƙi musulmi, to wannan baya halatta. Wannan sai ka sanya shi layin dalilan da suke nuna haramcin musulmi ya ɗauki 'ya'yansa ya kai makaranta ta waɗanda suke ba musulmi ba, ya zuba kuɗi 'ya'yansa su ringa karatu a can, saboda kuɗin da kake zubawa taimaka musu ne kake da shi, za su yi ƙarfi su ci gaba da yaƙar musulmi. Kuma tare da cewa daman dalilan da suka haramta haka sun wuce a lissafa, sun wuce a lissafa, wanda na ɗaya daga cikinsu makarantunsu da 'ya'yan musulmi suke kai 'ya'yansu a nan haramun ne a makarantarsu, zagayen makarantarsu ya mace ta shiga da kallafi, ba ma hijabi ba, adiko ma ba za ta shiga da shi ba. Kuma wanda kuma dalilai sun tabbata, mutane sun wuce a lissafa wanda sun tabbatar da cewa wannan addini nasu suna karantar da 'ya'yan musulmi. Kuma yaya za a yi wanda ba shi da tarbiyya ya tarbiyyantar ma da ɗa? Kuma sannan bugu da ƙari, ɗanka zai tashi zai ɗauki cewa wannan addini da musulunci kusan ɗaya ne, ba zai kyamace su ba, wanda mu kuma musulmi kyama ar ne addini ne a wajenmu. Ubangiji ta'ala ya wajabta mana dole ne duk wanda ba musulmi ba ko mun kusacin mu da shi to kar mu nuna masa so da kauna kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa kada kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu idza qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. To da haka wannan yana nuna kenan duk cinikayya da za ku yi tsakaninku da waɗanda suke ba musulmi ba wannan halaka ne, sai dai in cinikayyar za ta ƙara musu ƙarfi akan yakar musulmi za su samu su ginu, to wannan baya halatta haramu kamar yadda shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sayi tinkiya ɗaya daga wajensu. Nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.